Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Zaben shugaban kasar da aka yi a Afghanistan a jiya Asabar ya fuskanci matsalar karancin jama'a da suka fita domin kada kuri'unsu, duk da cewa jami'an tsaro sun iya bakin kokarinsu wajen tabbatar da zaman lafiya a sassan kasar. An gudanar da zaben ne cikin fargabar barazanar da kungiyar Taliban ta yi na kai harhare a lokacin zaben. Akalla fararen hula hudu da wasu jami'an tsaro uku suka rasa rayukansu, sannan wasu sama da mutum 50 sun ji raunuka a wasu harhare masu nasaba da zaben mafi akasari daga wasu abubuwa da suka fashe. An yi kiyasin cewa adadin waɗanda suka jikata bai yi muni kamar irin waɗanda aka gani a zabukan da suka gabata ba, idan kuma aka yi la'akari da yawan mutanen da ke rasa rayukansu a kodayaushe a ƙasar. Wani babban jami'in diplomasiyyar ƙasar Siriya ya yi kira ga dakarun Amurka da na Turkiya da su yi gaggawar ficewa daga ƙasar. Yana mai cewa gwamnati na da 'yancin da za ta kare iyakokinta ta kowace irin hanya muddin suka ci gaba da zama a ƙasar. A jiya Asabar, ministan harkokin wajen Siriya Walid Al-Muallim ya gabatar da wannan korafi a zuwa Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da Amurka da Turkiya ke kokarin cimma wata matsaya tsakaninsu ta samar da yankin da za a mai da shi tudun mun tsira a tsakanin kan iyakokin Turkiya da Siriya. Jami'in ya kuma jaddada goyon bayan gwamnatin ƙasar kan sabon kundin tsarin mulkin da za a samar. Yakin basasar ƙasar ta Siriya ya faru ne tun daga shekarar 2011 a lokacin guguwar sauyi da ta ratsa a ƙasashen Larabawa, abinda ya yi sanadin mutuwar mutum 400, kana wasu miliyoyi suka tsere daga ƙasar ta Siriya. An yi jana'izar tsohon shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe a ƙauyensu, wacce mutane ƙalilan ne suka halarta. Marigayi Mugabe, wanda ya rasu yana da shekaru 95, shi ya zaɓi da abin ne shi a ƙauyen nasu, bayan da ya bar wasiyar cewa kada a binne shi a wurin da aka saba rufe gwarazan ƙasar a harare babban birnin ƙasar, saboda abin da ya kira wulaƙancin da aka mai a lokacin kawar da gwamnatinsa. Iyalan marigayi Mugabe ne kaɗai aka bari suka halarci wajen jana'izar. Junior Shivai Gumbachuma ƙanwace ga Mugabe.
Noku ziva greatness yangai na baba.
Cikin harshen da ake kira Shona kenan take cewa, bari na faɗa muku abin da muka yi a yau. Mun cika mai burin sa ne, saboda ya faɗa da bakinsa cewa baya so a binne shi, a inda ake binne gwarazan ƙasar da ake kira National Heroes Eka. Saboda haka muna masu godiya ga Allah, duk da cewa jana'izar bata samu mutane da yawa ba. Mugabe dai ya riga mu gidan gaskiya ne a wani asibiti da ke ƙasar Singapore a farkon watan nan, bayan kusan shekaru 2 da haɓar da gwamnatinsa, wacce ta kwashe kusan shekaru 40 tana mulkar ƙasar. Ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zanga a Hong Kong ya bayyana aniyarsa ta shiga fagen siyasa a yankin domin yin takara. A jiya Asabar, Joshua Wong ya ce zai yi takarar kujerar gunduma a yankin a zaben watan Nuwamba mai zuwa.
Frankly speaking, run for office is the most moderate.
Ya ce gaskiyar magana ita ce shiga takara ita ce hanya madaidaiciya ta lumana da mutum zai iya bayyana aƙidarsa. Idan suka hana matasa masu fafutuka iri na shiga takara, sakwanda shirin abin da zai biyo baya. Ya kuma ƙara da cewa lokaci ya yi da za a faɗa wa shugaban China Xi Jinping cewa wannan fafutuka tasu ce wacce za su tunkara komai ɗacinta. An dai kwashe watanni ana zanga-zanga a yankin na Hong Kong, wacce ake yawan yi a kowane ƙarshen mako, lamarin da kan kai ga yin arangama tsakanin 'yan sanda da masu boron adawa da shishigin da China ke yi a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jirgin ruwan nan na dakon mai mallakar Birtaniya da Iran ta kwace shi a watan Yulin da ya gabata ya isa gabar tekun Dubai a hadaddiyar daular Larabawa a jiya Asabar. A cewar wasu shafukan yanar gizo da ke bin diddigin zirga-zirgar jiragen ruwa. A ranar Juma'a da ta gabata a jirgin mai suna Stena Impero wanda Iran ta rike shi har na tsawon watanni biyu. Ya fice daga ruwan yankin kasar ta Iran inda bai tsaya ko ina ba sai da ya kai Dubai. Gabanin hakan shugaban kamfanin da ya mallaki jirgin Eric Hanel ya faɗa mani ma labarai cewa mutuka da masu yi wa jirgin hidima na cikin koshin lafiya kuma sun kasance cike da farin ciki bayan da aka saki jirgin sai dai bai bayyana sunayensu ba. Wani kwale-kwale ɗauke da bakin haure 50 wanda ya nufi yankin nahiyar Turai ya nutse a jiya Asabar a tekun Mediterania.
Kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan harkokin da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. To yau muke ban kwana da bakin shirin na kasa Comrade Ibrahim Alhassan da Aliyu Muhammad Tukur, usoshi a kungiyar nakasassu daga jihar Adamawa, waɗanda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdul Aziz ya tantauna da su akan halin da masu bukata ta musamman ke ciki a Najeriya, illolin da ke tattare da sana'ar bara da kuma irin kaskancin da ke tattare da wannan mummunar ɗabi'a mai nasaba da mutuwar zuciya na daga cikin batutuwan da suka mamaye ƙarashin wannan tantaunawa. To amma za mu fara ne da jin gurin da ɗaya daga cikin bakin shirin ya sa gaba game da gidan rediyon yanar gizon da ya kafa a matsayin wata gudunmuwa don ci gaban al'ummomin yankin arewa maso gabashin Najeriya.
Wajen lokacin da ka samu wannan kawo yanzu ka samu tallafi gwamnati ta taimaka maka ko wasu masu hannu da shuni irin manyan kamfanin da ake da su a Najeriya sai kai tunda wannan bawan Allah ya soma kuma gashi yana da bukata na musamman ya kamata mu hada hannu domin mu tallafa ko kuma ku samu gudunmuwa daga gwamnati.
Ito kawai yanzu dai babu gwamnati ko kuma wasu masu hannu da shuni da suka ko kamfani ko kungiya da suka tallafa ma wannan duda cewa wannan za a iya cewa shine farko a arewa maso gabashin Najeriya watakila basu san da shi sosai ba, amma kawai yanzu dai ko a yan kwanakin nan ɗaya daga cikin yan jaridu da ya ziyarci wannan kafa da ya rubutu mun dan samu comment wato mai da martani dangane da fatan alkhairi matuka fiye da ma yau lokacin da muka bude domin wasu irin manyan mutane da suka yi ta kira mu wadda dama basu san da shi ba yanzu sun kira mu suna ta tambayar mu ta ina ake kama kuma wasu shirye-shirye muke yi. Wannan shine zamu iya cewa guduma wadda muka fara samu ta hanyar a ƙara yada mu da kuma yanzu maganan nan da muke yi da kai. Watakila wani dama bai taba sanin Binkola online radio ba yanzu ya ji ta a kafar yada labarai na ketare kaga kamar wanda ya bude littafi mai tsarki ne karanta haka zai ji. To kuma haka abun yake in Allah ya da muna tunani dai da idan Allah watakila idan da rabon zamu amfana akai kungiyoyi masu zaman kansu da ma gwamnati za su tallafa mana koda da yake gwamnatin jihar Adamawa ta yi yunkurin daukan wani nauyin shiri amma har zuwa yanzu dai abun dai bai kammala ba tukunna.
Aliyu, na san duk lokacin da zaka yi wannan aiki dole sai ka samu abin da ke kira kwarewa duk da cewa yanzu ka soma kuma kana bukatar shawari da kuma horo da sansu kuma kwanaki na ji labarin kan akwai bita da kuma irin ziyarta da wasu tsofaffin yan jarida da jigagai suka yi ko zaka yi tuna irin wanda suka kawo muku ziyara domin a ga irin kokarin da kuke
a nan dai wanda suka kawo mana ziyara a cikin manyan yan jaridu akwai Dr. Abdullahi Tasiu Abubakar na BBC London yana ɗaya daga cikin cikin waɗanda ma suka ba mu bita na
sanin
makaman aiki tare da Ibrahim Hassan na DW da kuma zance har da kai ma Ibrahim Abdulaziz kana ɗaya daga cikin wanda ke shawartar mu a wannan kafa a koda yaushe wajen sauraron mu da kuma gyara mana ayyukan mu domin koda live program muke yi kana iya kira mu kai tsaye mu gyara nan mu aje akwai kuwa tsohon editor na jaridar leadership wato Ismaila Muhammad ya ziyarci wannan kafa yayi mana fatan alkhairi ya mana gyare-gyare mun amfana da ilimin sa akwai shi Yakubu Muhammad shi ma wanda shine editor na kamfanin dillancin labarai na nan a jihar Adamawa da kuma jami'an tsaro jami'in da ke hulɗa da rundunar yan sanda a jihar Adamawa DSP Suleiman Yayan Guroje ya ziyarci wannan kafa
amma batun da ake shine ne na kan cewa dole sai an samu tallafi kun taba rubutawa su hukumomi gwamnatoci da kungiyoyin zaman kansu
eto ba mu rubuta ba amma wanda muka rubuta wa gwamnati wadda director mai magana da kuma sadarwa na gwamnatin jihar Adamawa Mr. Solomon Kumanga mun kai mishi wannan abu ya zo har nan ko mun yi shirin sa'a ɗaya da shi musamman ma kan shirye-shiryen gwamnati da kuma cika ta shekara 100 kwana 100 muna kan rubutawa da idan Allah za mu rubuta wasu kamfanoni ko kuma kungiyoyi domin su ga watakila ko akwai shirin da za su dauki nauyin su domin wayar da kan al'umma ko kuma su tallafa mana ta yadda mu ma da yake a nan wannan kafa muna da mutane ma'aikata da suke koyan aiki muke aiki da su sun fi 50 a wannan kafa kowa da shirin da yake yi maza da mata musulmai da kristoci a wannan wuri muna da shirye-shirye na kristanci a schedule namu ranar lahadi akwai su akwai na addinin musulunci ranar juma'a a schedule namu akwai su na rana kuma haka daban-daban mun yi su mun yi ne kowa da kowa duk wanda yake son koyan aikin jarida kuma yake aikin jarida mu zo mu kara hada karfi da karfe mu bunkasa kuma muna kwaikwayo ne na kafafen yada labarai na waje
to muna gode bari kuma ga Alhassan ga manjerin ku gaida wasu ke so tare a matsayinka duk da cewa ba gani kake ba makaho kake wani ce wai makaho shine dan gidan gurgu kuma yace wani tsakanin ku ne ko
wai idan kaga makaho zai je wani wuri sai ya nemi gurgu yana tura gurgu a keke gurgu na nuna mishi hanya
to a sai su ne ya gidan ku ko
a ai duk wanda ka tura shi ma'ana dan gidan kai a don bayan da zaka ka tura mai gidan
to yau yanzu kaman ya kuke ji idan yadda ake muku kyama ko kuma yadda wasu na ganin kan in ka bita barawo a bita mabi sawu yadda wani idan ya samu matsala da bai taka karya ba ma sai ga ya koma zuciya ta mace
eh to gaskiya
ana barawa bakin hanya ana zagin ku ana cewa a kore su a daidai su a sa su a mota kaman juji da sansu ya kake ji
gaskiya farko bana jin dadin haka amma in na zauna ne nazari akai sai in koma ina tunani shin iyayen wannan kan da suka haife shi da larura sun dauka rayuwar shi ya kare ko kuma asali wani laifi yau ubangiji Allah ya halitta shi haka farko iyaye nake bawa laifi domin su ya kamata su dau mataki na farko wajen inganta rayuwar amana da ubangiji ya ba su domin idan sun inganta rayuwar wannan dan idan sun gagara idan shugabannin addini sun shigo ciki dole ne iyayen za su bi maganar shugabannin addini amma sai kaga da iyayen da shugabannin addini kai da sarakunan har a zo ga gwamnati sai ga an yi watsi da al'umma ba wani tanadi da aka yi wurin kyautata rayuwar mutane sai kaga an bar mutum daga ya fita ya samu 5-10 har wasu iyayen sai su mai da shi kaman ya zama musu jari idan sun haife shi gurgu ko makaho ko kurma sai a dan dau wani roba a bashi in ya je ya dan dawo da kudi ya dawo shine kudin cefinan gidan a ranar zai ga nauyin gida ma ya dawo kanshi zai tashi zuciya a mace bai san addini ba bai san ilimin zamani ba ga baki daya sai a zo a zauna rayuwar ba yanda yake kawai
idan kana tafiya ne idan wani ce maka kai mai bara ya kake ji
ya gaskiya ni ba taba gaya mai haka ba
amma ana faɗa ma wasu
ai ana gaya wasu
ya kake ji din an faɗa
gaskiya bana jin dadi domin na sani kowa mabarace ne a wurin ubangiji amma bai kamata ka je
na dauka ni da almajiri ne kike da wannan
a babu bai kamata ka je ka kankan da kanka a wurin mutum ka gaya mai damuwanka har ya abin nan naka ba ya zama kaman kana kai karan
ana san akwai batutuwa dama menene burin ka rayuwa
gaskiya buri na babban shine a zauna lafiya al'umma kuma su samu abin da za su yi asiri a rufe ba tare da an yi wa kowa wani ya samu matsala ba
shine burin ka
ne babban
kamar Aliyu menene burin ka ne
buri na rayuwa shine kamar a ce yanzu kafan nan da na bude koda bayan rayuwa ta kafara ina aiki a ce na gina mutane fiye da miliyan suna aiki suna samun abin da za su yi dogaro da kansu ni ma idan na mutu Allah ya sani a aljanna sakamakon wannan
to muna godiya
To masu sauraro nan muka zo ƙarshen shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako a madadin wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz da tawagarsa ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku muni lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku jama'a tambaya ni keda
ina suna siyan ka cibiyar abin aure na ni kuma na sai na da sana'a ta kuma ta tabbatar man da cewa Allah ya siya aure ni
Masu sauraron assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Yau shirin domin iyali ya isa gusau babban birnin jihar Zamfara inda tsananin soyayya ya kusa zama ajalin wata budurwa da ta tina wa kanta wuta sabili da saurayinta ba shi da halin daukan nauyin auren Shirin domin iyali ya yi hira da kawun yarinya wanda shi ne yake matsayin uba a gare ta. Ga bayanin da ya mana dangane da wannan lamari.
Wannan yarinya ya tace domin ƙanina ya haita kuma yaro. Abin da ya faru wannan Aisha tana son wani yaro Umar. Amma Umar ɗin nan babansa ba ya da halin da zai aure domin baban shi gadi yake. Shi ma mashi aka ba shi yana kabu-kabu taɓa kalasa. ba nashi bane to saboda haka tun bare dai aka ce ya aiko ga yarinyan nan sai ya nemi wasu uwaye daban ya aiko don bai san uwaye ne sai da mutashi mai don kowa ne bai mai aure ba da ya aiko ɗan da biyu da naira 1000 aka karba ce to bayan sati biyu an gama shawara ku turo a yanke muku sadaki abinda Allah ya hore ma ka kawo ita kuma a sai mata katiwa a aurar da ita to abin nan dai ya riki ha shekara daya shine aka ce wai Umar ko yanka sun sani sai muka ce abinda za a yi mu nada wani committee kura na mutum biyu ne su je wurin uwan shi sun san Umar na neman auren nan to ce wallahi ba sani ba kun ba da miyan bakin su suka yi wannan magana auren nan ba to kunji suka ce to a dakatar da shi domin gaye ma yan mu illa su ba ruwan su sun ce to yanzu abin da za a yi aje a zo da Umar gaban ku ka riga mai haka shine aka je da Umar gaban su iyayen su ga masa haka mun ce to don Allah ku ba mu Umar mu zo da shi gaban yarinyan ya fada mata abin da uwaye ne ce ta yi hakuri don mu samu natsuwa zo ga mata to shine wannan dare hankalinta ya tashi sai yana wayewa sai ta je ta nemi hetur ta ce a ƴan mata ta je da dan roba ga wani dan kabu ta cire Allah ya mata hito za ta yi lalle sai ta je ta watsa mai hito din dunnan gabanta da bayanta to lokacin ta dauko a shana a kota yarinya kaunata tana gani ita ce mira gida ta ce ki kashi kina zai Umar dai ba aure na zai ba kuma ni ba ni abin shi in lalata da shi saboda haka kuma ban son in aure wani duniya in ba Umar ba to ƙara in zan na ta salawanta da zan ba ina ganin Umar bai aure ni ba ta ci gaki haka har ta buga ashana ta buge ta anshi ta ruga ta je ta fada mu uwaye mata ashi ta je ta samu wata ashana kawai tana buga ta zo kusa da jikinta sai ta yi but wata ta tashi gaba daya sai ta tunkari cikin gida kahin yare ta gama sai suka ga kanta tana ci da wuta sai suka kama kururuwa wurin duk tayi wurin sai ta so su ruga gurin su mata ta tayo waje lokacin da waje akwai wasu mutane can gehe zanne to wannan lokacin wannan mutane na gehe zanne to a wannan lokacin suka ce ga gidan Buhari can ya kama da wuta don haka an dauko mashin an yadda don Allah ku rugo da gudu aka ce a ba mashin bane an ga mutun na abun aka ce kai mutun ne fa shi ne ko da aka rugo da ko ina wuta ta burita shi ne Allah ya sa akwai mata masu kallallakin ruwa aka dauko anka dunga kara mata ruwa hauta ta mutu sannan aka balle mata kaya aka babballa kayan nata aka yage su har bulaziya duk ta dai aka yayyage sannan aka bata huska ta yi bakekirin sannan aka bar yariyar nan haka sannan aka dauke ta aka shiga da cikin gida aka rika aka nuna aka je cikin gida to yanzu ya za a yi to yanzu abun nan da ya faru wallahi cikin gidan na 740 a cikin gidan shine to ya za mu kace to yanzu ba abun da za a yi mu dauko ba mu aikata asibiti mu dauko mai maganin gargajiya muka dauko mai maganin gargajiya na dura babban dana sami ne yaje ya dauko mai maganin gargajiya ya taho ce na zama ba kai ce alhaji ai wannan wanda duk ya ga wannan ba magana jingara ba dai mu ga yana ta samu la ya yi magani duk zuba mata rana asabar wannan abu ya faru da karfe 8 na safe 7 zuwa 8 na safe to Lahadi ya sake dawowa wani ya ba mu taimakon naira 1000 da yazo sai mun ka 700 din na farko mun ka bashi mun ka ce hawo ka baka bo ran Lahadi da ya dawo sai ga wani ban Allah ya ciro naira 1000 ya bani to yana zuwa da yazo magana ta ce do Allah ga naira 1000 kuma ka hawo ka baka bo mun gode gobe litinin ka dawo gobe litinin na dawowa yan sanda na ji domin an fara dauka an fara watsawa shine ina suka zo kuce a bayan rufa nace eh akwai dalilin da sa bayan rufa ba na farko dai ina je wurin ku fitina ne na biyu kuma ya bakai asibiti nace to ina ka asibiti da wa zan kai ta asibiti banda kokobo abinda zan dauke ta ma a kai ta da mashin da mota babu kuma jikin ta ko ina ciwo ne da ya zama daukar ta shine suka yan sanda da duk rudun wada aka turo mutum uku da wani mai anini uku suka zo suka dauke jawabi sai suka ce wace hukuma muke nace binnin ruwa aka to suka kira yan sanda binnin ruwa suka zo suka dauke ta muka asibiti ta ranar litinin to shine ga masa muna neman taimako ga bayan Allah wanda Allah ya hore mana nan duk duniya wanda ya jiya wanda zai iya taimakawa fi sabilillah ya taimaka don girman Allah yani gade wallahi marayni ya ce kuma hannun mu take kuma wallahi ba da halin da zai aure yariyar nan amma da yawa mutane sun ce in Allah ya bata lahiya su za su iya biya mai sadaki da lehe har kuma ita yariyar ma a mata kayan daki domin shi take zuwa auren da ita don Allah ya rena bata mutu tana nan da rai kuma duk mai ne taimaka mai taimaka fi sabilillah
yanzu alhaji lokacin da watakila kuka yanke shawarar tunkarar iyayen shi Umar da zumar cewa a zo a bayyana ma yarinya ba ku taba tunanin wani abu makamanci haka na iya faruwa ba sanadiyar matsanancin son da take masa
wallahi ba mu tunani haka ba Allah ya gani ba mu san abin zai faru haka ba saboda yarinya ta sauke alqur'ani almajirati kuma kowa shi da shi take ba ruwanta da kowa amma cewa Umar din ba zai aure ta ba cikin nan nan dare wannan zuwa sai wannan abu tunanin ta yazo mata ta kashi kanta ta huta
to yanzu kun sami wani martani watakila ko wani bayani daga iyayen Umar bayan faruwar wannan lamarin
eh to sun dade sun zo sun gaida ta sun gaida mu kuma sun muna jaji
shi Umar din fa
ya Umar da anka yana zuwa an ga ya mai sai yanki jiki ya fadi
shi ma kenan da yana san
shi ma subhanallah yanki jiki ya fadi tunda su ai misali shi ma ƙarhe 10 da ya taho an ga ya mai na Lahadin nan yanke jiki ne wadi wallahi ƙarhe 1 na dare sannan ya horo an zuba mai ruwa ana sa mai ruwa sai dan kai mai ƙarin leda uku na ruwa sannan ya taso yanzu yau ya taho wuri na nan gida yana cewa in gaida ita shi bai iya zuwa gaiya zo kun wani hali yannan suka ce a gaiya zo don in ya zo ganta cikin wannan hali kuma wani abu wani ya horo da shi don haka sai aka ce to a dakatar da shi ita ma yanzu nan tana dimi tana cewa Umar ga ka zo ka iske cikin wannan hali ka yi hakuri in Allah ya ce za mu yi auren za mu yi abin take faɗa kenan
wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna ya kuma yi hira da saurayin yarinya kan wannan lamari ga abin da yake cewa
ni zai faru wannan abu ban ji daɗi ba kuma tamkar cewa ga kaina abun nan ne ya faru ranar da zai manga haɗu da ita da daddare zanen gida sun ce mana to mu zai in rike da ta ya gida ni kuma sannan ne nan jama'a da daddare na rako ta hakuwar gida sannan ne ya gida wasu aiki ban ma nan ne ya gida yana can wurin aiki sai an ka kira ni an ka gaya mun abin da ka faru a sai ne dawo ira sai ne gangaro da ni in je in ganta sai an ka kibari na dan ne na gane kawai an kai ne cikin gida ba san ko me ka faru ba ai sai ne yarinya ta ci kuma ina son ta tana so na kuma
kana niyya ku yi aure ko wani abu makamancin haka
eh ni ina da niyya za a aure ta ko da ta ce yau za ta zo ne aure ta kuma ina ce da cewa za a aure ta kuma sannan ni ban da zarahin da zan cewa za a aure ta kuma sannan uwaye na ma ni suka ji ba in taimaka musu nan ne kuma da ban da hargadi za ne ko da mun kabu kabu na kai amma ba na ba ne shi ya an shi abu ne
wannan ne yasa ka je ka ce mata kenan ta yi hakuri ba za a yi auren ba kenan
eh shi yasa nan je na ga mata hakan ga saboda ban da zarahin da zan yi ne shi yasa ba wani aiki gare ni ba da zan zo in dudu a kudin da zan ciwa zan aure ta
to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji abin da Aisha da ke kwanta a asibiti ke cewa dangane da wannan lamari da kuma halin da ake ciki akan wannan batu kafin nan a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyin na da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
Kuma da can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu. Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.
Kimiya ada fasaha ambar mu'a